sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a BOAHausa.com da kuma sashen Hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da daren yau Talata 21 ga watan Mayu, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Bayan labaran duniya, za a ji inda aka kwana game da yunkurin da gwamnatin kasar Kamaru ta yi na yin sulhu da ɗan bangaren Ingilishi waɗanda suka yi watsi da taron haɗin kan ƙasa da aka yi kwanan nan. Za kuma a ji ƙarin bayani kan makaman yakin da Najeriya ta shigo da su jiya Litinin don fuskantar karuwar kalubalen tsaro. Sannan kar a mance bayan cikakkun labaran duniya, za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan zaɓin da ya fi tsakanin ɗaukar ƙarin 'yan sanda da ɗaukar 'yan banga. Kamar kullum, lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-5-5. Akwai mu kuma tafadar shirin wasanni a takaice. Sannan albarkacin watan Ramadan, akwai mu tafadar saƙon tasirin azumi wurin mai bayani. Amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Assalamu alaikum. A yau Talata ake sa ran wasu manyan jami'an gwamnatin Trump za su ba da bahasi a gaban Majalisar Dokokin Amurka a wani zama da za su yi cikin sirri kan batun barazanar da fadar White House ta ce Iran na yi a gabas ta tsakiya. Daga cikin jami'an har da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, makaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan da kuma shugaban hafsoshin dakarun kasar General Joseph Dunford.
We have no indication that anything's happened or will happen, but if it does, it will be met, obviously.
Jami'an gwamnatin na Trump za su gana ne da 'yan majalisar bayan zargin da suke cewa Iran ce ke da alhakin wasu harhari a kan wasu tashoshin man ƙasar Saudiya da kuma wasu tankunan manta guda hudu. Hukumomin Iran dai sun ce sun ba yaƙi suke so su yi da Amurka ba, amma dai ba sa nuna sha'awar hawa teburin tattaunawa da Amurka. To, a wani labari mai nasaba da wannan, shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka, Gerald Nadler, ya ce kwamitinsa a shirye yake ya yi amfani da duk irin matakan da zai iya amfani da su na tilastawa tsohon mai ba da shawara a fadar White House Don McGahn ya bayyana a gabansa, idan har ya ƙi amsa gayyatar da aka masa ta cewa ya bayyana a yau Talata a gaban kwamitin. A wata wasiƙa da aka aika wa McGahn a jiya Litinin, Nadler ya kalubalanci wani umarni da fadar White House ta fitar wanda ya nemi McGahn da kada ya bayyana a gaban kwamitin, tare da fadawa ma'aikatar shari'a Amurka cewa babu wata doka da ta ba majalisar ikon ta tilasta mai ya bayyana a gabanta. Wasiƙar har ila yau ta nuna cewa shugaba Trump na ƙoƙari ne ya hana wani tsohon jami'i bayyana a gaban wani reshen gwamnati kan irin laifukan da ya aikata. Tana mai nuni da cewa umarnin fadar ta White House ba zai iya hana McGahn ya bada shaida a gaban kwamitin ba. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwar nan na kasar China da ake kira Huawei ya kore matsayar da Amurka ta ɗauka na muzantawa kamfanin bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron kasar. A wasu jerin hirarraki da aka yi da shi da wasu kafafen yaɗa labarai cikin gida a yau Talata, Ren Zhengfei ya ce matakin da gwamnatin shugaba Trump ta ɗauka ya raina ƙwarewar da kamfanin ke da shi na ci gaba da ayyuka da ƙera sabbin wayoyin salula da ingancinsu ya kai ƙarfin 5G. Umarnin da shugaba Trump ya bayar a makon da ya gabata zai iya kawo cikas ga kamfanin a fannin aikawa da kuma sarrafa wasu manhajoji a wayar ta Huawei a nan gaba. lamarin da aka iya shafar bunƙasa kamfanin a duk faɗin duniya da kuma yunkurin da yake yi na tserewa kamfanin Samsung na ƙasar Koriya ta Kudu wanda shine kamfani mafi girma a duniya da ke kera wayar salula. A jiya Litinin kamfanin Google ya bayyana cewa zai takaita damar da yake bawa kamfanin na Huawei na shiga sahun wayoyin kira Android. Hukumomi a kasar New Zealand sun tuhumi mutumin nan mai fafutukar ganin an fifita farar fata wanda ya kashe mutum 51 a wasu masallatai da ke garin Christchurch a watan Maris din da ya gabata. A yau Talata aka tuhumi Brenton Tarrant din asalin kasar Australia da laifin ta'addanci wanda wannan shine karon farko da aka fara amfani da dokar da aka da karkashinta ake hukunta masu aikata ta'addanci tun bayan da aka samar da ita a shekarar 2002 bayan harin da kungiyar alka'ida ta kai a New York da Washington a shekarar 2001. Hukumomi har ila yau sun ce cajin shi da ƙarin laifukan mutuwar wani da harin ya rutsa da shi wanda ya cika asibiti a wannan watan hada da tuhumar shi kan yunkurin kashe mutum biyu wanda ya sa adadin ya kai 40.
To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To masu saurare, saboda wasu dalilan da suka sha ƙarfin mu ba za mu iya kawo muku rahoto kan inda aka kwana game da yunkurin sulhu a ƙasar Kamaru ba. Amma daga batun Kamaru bari mu kada Najeriya inda ake ci gaba da yin hasashe kan abin da zai biyo bayan shigowa da wasu kayan yaki da gwamnatin kasar ta yi. Hassan Maina kaina gare ka.
A jiyan ne dai wani babban jirgin dakon kaya ya iso Najeriya dauke da makamai da sauran kayayyakin yaki daga kasar Slovakia. Jirgin samfurin Boeing 747-400 da misalin karfe 3 na yamma agogon Najeriya ne ya sauka a filin jirgin saman kasa da kasa da ke nan babban birnin tarayya Abuja dauke da waɗannan makamai. Shugaban sashin sa-ido na yaƙe-yaƙe na hedikwatar sojan Najeriya, Brigadier General Robert Ayeniba, ya ce duka wannan dimbin makaman fa samun tabi ne kurum. Domin kuwa akwai ƙarin wasu makaman masu yawan gaske na nan tafe. General Ayeniba ya ce waɗannan makamai fa an kawo su ne musamman don tunkarar burbushin mayakan Boko Haram a wani yunkurin a yi ta kare kowa ya huta kana aiwa yan bindigar da ke shiyar arewa maso yammacin Najeriya kwaraf ɗaya. Na tambayi wani masanin tsaro, Farfesa Muhammad Tukur Baba, dan iya mutum biyu, ko menene fatansa ga wannan sabon ci gaba?
Muna kyautata zaton cewa sun samu bayanai na siri da kuma sauran abubuwa da suka yi nazari ga irin matsalar da ake fata, ga irin makaman da ake so, ga shi yanzu an so an kawo musu. Fata za mu yi wannan kuma zai kara musu himma ya su yi hubbasa su kauda waɗannan ta'addanci da ke addaba jama'a.
Amma Profesa, kai da ke kana nazari akan wannan harka ta tsaro, misali irin kwarewa da kuma nagartan sojan Najeriya, kuma kuna bincike akan karfi da kuma kazakazar yan ta'addan nan, sai ya za ka kwatanta karfin yan ta'addan nan musamman ya haka kwatanta su da sojojin kasa?
Gaskiya a takaice abinda a ciki shine sojojin mu sun fi samun horo, sun fi samun horo da sanin aiki da sauransu, babu shakka.
A cewar wani tsohon hafsa a rundunar sojan Najeriya, Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya, ya ce wannan makamai da aka wa sojan Najeriya a halin yanzu ba ko shakka zai taimaka musamman a yaƙe-yaƙen da suke yi a cikin ƙasa.
Abu ne wanda ya kamata ya faranta mu dukkan 'yan Najeriya rai, saboda mun daɗe ana korafin su sojojin namu. Abinda suka rasa wani lokaci shine makaman yaƙi ko kuma na zamani. Idan waɗannan makaman da aka kawo Allah ya sa na zamani ne wanda za su iya faɗa da su dare da rana, waɗanda kuma zai sa idan ma da daddare ne za su iya ganin waɗannan 'yan ta'addan daga nesa, kamar abubuwan da ake ce ma kamar night vision goggles, waɗanda za ka iya faɗa kamar kana rana ne. Irin wannan abubuwan za su taimaka ba kaɗan ba.
Kai da ke kai aiki a rundunar sojan Najeriya, kana da ƙwarin gwiwar cewar yanzu za a iya ganin wani sabon canji abin da ba gani ba a baya?
Ita an shi sojan Najeriya gaskiya al'amarin shi ne cewa kusan ba wanda ya kai shi ƙorewa da dagewa akan idan ya sa kan shi abu.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin tasirin da waɗannan makamai za su yi wurin samar da tsaro a Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Haka ne marigayi dan maraya kuma a gaida Hassan. An jima kadan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan zabin da yafi tsakanin daukar karin yan sanda da kuma daukar matasa a matsayin yan banga. Kafin nan ga karin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Ga wani malami kan layi, wake kan layi.
Assalamu alaikum warahmatullah, mai magana Bello Garba ina Sokoton Najeriya, mai kula kala kala daga far a Najeriya.
To malam Bello,
ga wannan mataki da aka ce a doka na ganin cewa an tsoki ko kuma yan sanda, yawan yan sanda ko kuma matasa yan sakai. To mu ga ni ne ganin ra'ayi, ina son duk kowane doka kowane bangare. Sai da muka duba a tsoki karin yan sanda kuma dukansu matasa a tsoke su a kan yan bangar. Sai da muka duba yau Najeriya ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, irin matsalolin da ake ciki. Gaskiya wa'annan bai kamata a ce a tsoki bangare ɗaya ba. Ya kamata a jin a tsoki kowane bangare domin mu samu a kawo ƙarshen wa'annan matsaloli da ke faruwa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Kuma muna kira ga masu kai hare-haren. Ya kamata a ce su ji tsoron Allah, sanuwa rayuwa guda ta kuma da daɗi gare shi. Wannan shi ne ra'ayina, na gode.
To mun gode mai Bulawus. Bari mu je mu Ribas. Wake kan layi a Ribas? Wake jihar Ribas? To da alamar layinka ya katse. To kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku kan zaɓin da yafi tsakanin ɗaukar ƙarin 'yan sanda da kuma ɗaukar matasa a matsayin 'yan banga, saboda a shawo kan matsalar tsaro a Najeriya da take ƙara taɓarɓarewa. To da alamar dai layin wannan ma ya katse. To so muke, to bari mu je mu Jigawa. Wake kan layi a Jigawa?
Isa ne.
To malam Isa, muna jinka.
Yawwa, ni ina ga abe yan sanda kayan aiki kuma a ɗauki matasan kuma su inganta tsaro, insha Allah za a samu tsaro a ƙasar nan kuma Allah da zuwan da ƙasar mu lafiya.
Me yasa ba ka ganin idan a maimakon a ɗauki matasan a matsayin 'yan banga a ɗauke su kawai a matsayin 'yan sanda?
To ai 'yan sandan ma yan ɗauke su a 'yan bangan ma, in ba ba su kaki ba digirin ce za a koma.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu ƙetara zuwa jamhuriyar Nijar. Wake kan layi a Nijar?
Eh, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Umma mala alina da gudun ta cikin jamhuriyar Nijar.
To muna jin ka.
Abinda a ra'ayi na, ni na ga da ake ƙara ɗauka 'yan sanda. A ɗauki 'yan sanda na ciki waɗanda ba masu sani ba, waɗanda ke kan rahoto. Su da 'yan sanda su aiki Najeriya ya musu yawa. Yan magana su ɗauka, su ci ƙasu da goron ɗaukuta ya hewa da su wannan ne an banga. Na gode mu da Amerika, ni na umma mala Ali, ke zanen dogon jiya cikin jamhuriyar Nijar.
To mun gode da gudunmawa da kai daga jamhuriyar Nijar, da fatan za ka ci gaba da kasancewa da mu. To bari mu dawo Najeriya. Wake kan layi?
Ina duba da shawara a kan cewa.
Ina sunan mai magana?
Wannan kana ɗauki 'yan banga, ɗauki soji wannan polisawa kawai.
Ina sunan malamin?
Abdullahi Muhammad.
Kana magana daga ina ka ce?
Daga Mubi Adamawa.
Yawwa, to me yasa ba ka son a ɗau matasa a matsayin 'yan banga sai 'yan sanda kawai?
Gaskiya 'yan banga mafi yawa za ka samu cikinsu babu makaranta, babu wanda suke da karatu, kuma ba cin zali da yawa. Amma soja mafi yawa za a yi, polis za a yi bincike,
a samu cewa tabbacin da makaranta da sauransu.
To ɗan bangar idan aka ce ba za a ɗauki mara ilimi ba, baka ganin an kauda wannan matsalar da kai magana akai?
Babu wani wannan, kawai ‘yan banga kan kawai kara ɗauki ‘yan banga, mu ‘yan banga gaskiya ba su da wani karfashi a wajen mu.
To mun gode da ra'ayin ka, bari mu matsa zuwa Borno. Wake kan laye a Borno?
Malam Alisu.
To Malam Ali, muna jin ka. Muna jin ka Malam Ali. To
Diriya.
To muna jin ka daga murya.
Nake ba ɗan sanda a dubi ɗan sanda da yawa so da su zo su kare Najeriya.
To mun gode, bari mu je Kaduna.
A ba su makamai kuma su isheshe.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu je Kaduna. Wake kan laye a Kaduna?
To Ibrahim Kalman Shigarwa, barka da lasariya.
Barka da warhaka, mutiza.
To sunana Mursala, ina kiran ku daga garin Gasa, Kaduna, kare Najeriya.
Haka.
To Ibrahim Kalman shi mun fi so a ce an ɗauki kan karo su ‘yan sanda, amma kuma ina za a ‘yan sandan a cikin su irin waɗannan ‘yan bangar zaɓi ba ‘yan sanda, duba da yadda sun yi aiki da ‘yan sanda suna gani yadda suke aiki kuma a ƙara ba su training. Domin idan muka ci a ibi su ‘yan bangar, kaga ba wani training gwamnati take zuwa ta ba su ba, ko jami'an tsaro su dinga horar da su, to kaga dole aikin ba zai tafi musu daidai ba. Kuma ba mun ci a ibi ‘yan sandan kai tsaye ba daga ‘yan bangar ba, kowa zai dinga kawo alfarma ne na shi, wanda ba ma san shi da ‘yan sandan za a ibi zan suna taɓuwa a murhu, aikin ba zai tafi yadda ake so ba. Amma ‘yan sakan tun da an ga sun sa suna yi sun ba da ransu, to su a ciki za a ɗiba sai a ƙara yawan ‘yan sanda, da fatan za ku tashi lafiya.
Wato kenan kana ganin a surka ya fi kenan?
Yawwa, a cikin suwai can za a ɗiba kuma a surka, sai a ƙara kuma training ɗin wasu ‘yan kwamiti, ‘yan kato da goron, ‘yan banga, in aka ga sun ƙware sai a ƙara sa su a ‘yan sanda. Tun da sun nuna suna da san aikin, sun ba da kansu ba ajiyarsu komai, ka gane suna ba da gudunmawa ba ko kwabo, to sai a ɗiba daga cikinsu.
To mun gode Murtala daga Kaduna, bari mu je mu Sakkwaton Shehu. Wake kan laye a Sakkwato?
Mai magana Kabiru Abubakar Bulan yake shi a garin local government Sakkwato state tarayya Najeriya.
To Malam Kabiru, muna jin ka.
Ɗibi ‘yan sanda a ɗibi ‘yan banga, wanda yake in sha Allah tsarin tsaro, saboda in ka duba duk manyan ‘yan sanda sai masu secondary zuwa digiri da sauransu, amma in ka fahimci su kuma wasu ma ko kila suna ne bai iya rubuta, amma saboda volunteer ɗin da zai iya cikin shi to zai isa kai ne cikin wannan aiki, saboda ina ga kamata a ce ko ina an sa ku.
To mun gode Malam Kabiru, ka yi bayani mai kyau, duk da ike layin ka yayi ta katsewa, amma an fahimci abin da kake nufi, wato dai a ɗauki a surka dai saboda kowane da irin rawar da zai taka. To bari mu je mu Bauchi Yakubu. Wake kan laye a Bauchi?
Assalamu alaikum, mai gida, barka da aiki.
Barka da warhaka.
To kana tare da Dawo Mai Dawa da Wake Lute da Kafa Kuma Tar da Dawo.
To muna sauraron ka.
To har ga Allah a gara ‘yan sanda kuma ba su kayan aiki.
Saboda
shawara da nake yi kenan. Saboda tsaro ya ƙaru sosai a Najeriya, saboda idan aka ɗauki ‘yan sanda kaga za a ƙara mana tsaro sosai a Najeriya.
To wasu na ganin ‘yan banga sun fi sanin garin, watakila in aka surka da su za su rinƙa tsegunta ma ‘yan sanda inda ake ta'aza.
Idan aka surka ɗin ma yayi, gaskiya har ga Allah, in aka surka da su ɗin ma yayi.
To mun gode, har yanzu dai mun muƙale a Bauchi. Mun gode ɗan Gaɗau. To mun gode, har yanzu dai muna Bauchi. Wake kan laye a Bauchi?
Assalamu alaikum Radio America, Kabiru da Kaji Celeji, sakataren fashiya mana kungiyar zaɓutarka da taimakon juna kar hukumar kirfi.
To ɗan Celeji, muna jin ka.
Gaskiya wannan mawuyin kun ɗauka ya yi kyau sosai, wallahi a ɗauki ‘yan banga sosai, ‘yan sun kirya a Najeriya gaba ɗaya arewa, domin kare muradin mutanen arewa yana da kyau sosai sosai, taimakawa ‘yan sanda.
To kana nufin a surka kenan a ɗau ‘yan sanda a ɗau ‘yan sintiri, koko ‘yan sintiri kurin kake son a ƙara?
A ebi ‘yan sanda, a ebi ‘yan sintiri, a gauri a ce yana da kyau sosai sosai.
To mun gode ɗan Celeji daga Bauchi. Yawwa, ka huta lafiya kai ma. Daga Bauchi bari mu je mu Abuja. Wake kan laye a Abuja?
Abdulhamid Ishaku daga garin Gwagwalada.
To Malam Abdulhamid, muna jin ka.
Barkanku da hiri.
Barka da warhaka.
To mu dai mun sha lafiya, ku kuma muna kokarin ku sha lafiya.
To Allah ya taimaka.
abinda zai muku so a yi da gaskiya za a yi da gaskiya ne ba a tara waɗannan ɗan bankan nan da police din nan a ƙara su don an ce a bar police da baya gaskiya police da hali suke a ƙasa gaskiya an ƙara su daɗi gaskiya saboda mu talakoci ba ce daɗi za mu yi ba amma a haɗa
to suna ganin kowane bangare na al'umma yana barna sai dai kawai dai kamata a yi a kula a san waɗanda ake ɗauka baka ganin idan aka zaɓi na garin mutane ba za a samu matsala sosai ba a bangaren 'yan sanda?
Gaskiya in dai za a tantance yadda ya kamata yadda da aka saba ɗaukan police da muka sani to ina da cewa da police amma ba wannan hanya za a yi ba saboda yawancin su farayi ne ma kuma abin da suke kenan
to Allah
kuma da ai kawai da fara mutane da su ya kasa
to Allah shi kyauta mun gode daga Abuja kun bari mu je mu can Kurmi wake kalla a Oyo
Alhaji Rabi Abdullahi Dandime daga jihar Oyon Najeriya Ibadan
to Mallam Rabi muna jin ka
wato gaskiya wannan dauka ƴan bangan nan domin su ƴan bangan nan duk lunguna da sako da ke karkarar su sun fi ƴan sandan nan sani to idan za a dauki waɗannan ma'aikata a yi 50-50 a ɗauki 'yan sandan rabi a ɗauki 'yan bangan nan rabi saboda a takaice ma an ƙara samun ayyukan yi na matasa ni shawarar da nake badawa kenan
to mun gode daga Oyo bari mu dan matsa zuwa Arewa amma mu tsaya a Kwara wake galla ya Kwara
to gallo ne kala-kala ne koma dawa to na dan mance da abu guda nace to in dai za a ɗauka kowane bangare ne to ya kamata a ɗauki ƙwararri dan gar a sai gyaran wuya gar a sai gyaran doro wuya ya kai
wato a surka kamar kala-kala sunanka kenan to kana ganin menene fa'idar surkawa
to abinda a fa'ida a surka dan saboda an ka tsoko kowane bangare ina ganin abin za a ƙara cin moriya abin kuma za a ƙara kowane bangare ana iya gano inda matsaloli suke
lalle malam bello kala-kala ya fi kyau mun gode sosai bari mu je mu Naija wake kan layi a Naija
in da yankin hula garin mai gode a kin ba
to muna jinka
to ni gaskiya a ra'ayina ainihin a musamman mu nan Najeriya kan banga ba abin jemarwa ba ne ba to don shawarar da zan bayar misali ko da za a ƙara 'yan sanda a basu kayan aiki to 'yan bangan nan ba abin bari ba ne ba don saboda a wurare da dama za ka samu 'yan banga ƙoƙarin da suke ma to don samun suka kin nan ma ba su yin su don saboda akwai tarzoma suke kasancewa da dama musamman 'yan sashi da makami da wannan ɓarayin shanun to ƙoƙarin da 'yan bangan nan suke ba don su ba ina ganin gaba ɗaya da wannan ma da ta tashi aiki
to mun gode sosai da shawarar ka kai ma mun gode ma kowannen ku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da juyayen motar tsohon zakaran duniya na tseren motar formula 1 dan kasar Autriche Niki Lauda wanda rai halinsa a ranar litinin ta jiya Niki Lauda ya zamanto zakaran tseren motar formula 1 a shekarun 1975 da 1977 1984 a bala ajabi game da rayuwar tsohon zakaran duniya na tseren mota shine gonewar da ya yi shekara ta 1976 tare da jurewa da kubuce ma wannan itila inda abka masa a Nürburgring a wannan lokacin a bangaren wasannin kwallon hannu na basketball na NBA na kasar Amurka kuwa Golden State sun kai ga wasan karshe na conference ne bayan sun shahe Portland a wasansu na karshe da ci 119-117 bayan ƙarin lokaci Golden State ta yi nasara ne a wasanni hudu da ya hada su da Portland kuma za ta kara ko da Torino ko kuma da Milwaukee da karawarsu ta bada ci 1-2 a karawar kungiyoyin guda biyu har su uku a halin yanzu wasan na final na conference na NBA na kasar Amurka zai wakana nan zuwa kwanaki 9 masu zuwa a wasannin boxing kuwa karawar wasan boxing ta ajin masu nauyi tsakanin dan kasar Ukraine Alexander Usyk tsohon zakaran damben boxing na karamin aji da masu nauyi da shi da Carlos Takam an dage shi wata kila har zuwa watan August mai zuwa sanadiyar kuwa shine jin ciwon da dan kasar Ukraine yake fama da shi a halin yanzu haka ma ake zaton samun saukin sa zuwa watan na August mai zuwa zamu karkare labarin wasannin mu na ranar yau da Kylian Mbappe da ya samu tukucin zakaran dan wasa na kwallon kafa na Ligue 1 Conforama na kasar Faransa na shekara ta 2018-2019 wanda a lokacin karbar kamben nasa ya furci dake kamar tashin nakiya cewa yana kyautata zaton zai kara samun kwazo ko a PSG ko kuma a Honorin abinda ya haifar da cece kuce da shakku game da makomar dan wasa a club din Paris Saint-Germain na kasar Faransa kasan cewar sani take game abuta wasannin kwallon kafa na duniya cewa manyan kungiyoyin kwallon kafa na duniyar na zaurcin dan wasan musamman club din Real de Madrid na kasar Faransa sai dai club din sa na Paris Saint-Germain PSG duniya hito da wata sanarwa dake jaddada cewa dan wasan ba zai fice daga club din na Paris Saint-Germain ba Haruna Mamman Bago na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
To gaida na birnin Gwanne yanzu kuma ga bayanin tasirin azumi albarkacin watan Ramadan
Masha Allah sunana Mahmudu Muktar dan Bauchi alhamdulillah mai mancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kai na mulai na musulmi saboda ina daya daga cikin suka shiga musulunci Allah ya wajabta mana azumi dole ne akan musulmi yake na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake biya wa ibada da azumi shi ke sani azumi mai mancin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yake kara min lafiya da yake kara duk shi akan azumi zo naka samu da karuwar lafiya da kar dai yake abubuwan da musulma ta ba maganganu ba da ce ba da kuma ga wannan musulunci alhamdulillah
sunana Honorable Dashiwa mai turare to alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata 12 Allah ya zabe shi wata na rahama na jinkai na daiwata bayi daga wata zuwa aljanna wata na mai muhimmanci fiye da duk aka so saboda haka ina bada shawara ga musulmi mujajirce game da ibada musamman wanga lokaci kai abu guda za a linka maso 10 idan kai 10 za a linka maso 100 idan kai za a linka maso
To da fatan an amfana ga kuma shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takeice.
A yau Talata ake sa ran wasu manyan jami'an gwamnatin Trump za su ba da bahasi a gaban Majalisar Dokokin Amurka a wani zama da za su yi cikin sirri kan batun barazanar da Fadar White House ta ce Iran na yi a gabas ta tsakiya. To a wani labari mai nasaba da wannan shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka Gerald Nadler ya ce kwamitin sa a shirye yake yayi amfani da duk irin matakan da zai iya amfani da su na tilastawa tsohon mai ba da shawara a fadar White House Don McGahn ya bayyana a gaban sa idan har yaki amsa gayyatar da aka masa ta cewa ya bayyana a yau Talata a gaban kwamitin Mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwar nan na kasar China da ake kira Huawei ya kore matsayar da Amurka ta dauka na muzantawa kamfanin bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron Amurka. Hukumomi a kasar New Zealand sun tuhumi mutumin nan mai fafutukar ganin an fifita farar fata wanda ya kashe mutum 51 a wasu masallatai dake garin Christchurch a watan Maris din da ya gabata. A yau Talata, 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun ce sun kai hari a wani wuri da ake hada-hadar makamai a birnin Najran da ke kudancin kasar Saudiya. Wani kakakin gamayyar Dakarun da Saudiya ke jagoranci wacce ke 'yar.
To, masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna taya Hajiya Halima Adili Toro da mijinta Alhaji Basiru Sa'idu murnar haihuwar ɗa namiji a nan Amurka wanda za a raɗa masa suna ranar Juma'a a yammai jamhuriyar Nijar. Allah ya raya ya sa ya zama mai albarka. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Leather Creation ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin Nelson Love. Ni Ibrahim Kalamu Tigar bace cewa sai gobe.